This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma dai a same mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da yammacin ranar Laraba 16 ga watan Satumba. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanun labarai.
To, adadin 'yan gudun hijira da suke tsallakawa zuwa ƙasar Hungary ba bisa ƙa'ida ba ya ragu ainihin daga ranar Talata ta wuce. Shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya ce ba laifin kowa bane na samun kwararan 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen Turai, illa su kansu shugabannin ƙasashen Turan. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Kenya ta soki lamirin rundunar 'yan sandan ƙasar da take haƙƙin bil'adama.
Kanun labaran kenan. To, kungiyar dattawan arewacin Najeriya fa ta yi watsi da rahoton bayan taron ƙasa da aka yi kwanan nan. Me yasa?
Wannan taro na Jonathan ne, shi ne da wakilan da suka je.
Bayan tashin bam a sansanin 'yan gudun hijira da ke Yola, an fara kwasar su.
Mun fito daga Kamaru. Kai daɗi ne.
Tun ja ban yi barci ba.
Kuma kar a mance, yau fa take ranar dimokuraɗiyya ta duniya.
Rana ne mai mahimmanci a duniya. Kowa ya san cewa dimokuraɗiyya shi ne tsarin mulki da ya fi kowane tsarin mulki a duniya.
Kuma kafin nan za a ji cewa sojojin yankin tsakiyar Afirka na taro a Yaoundé ƙasar Kamaru. Sannan kamar kowace ranar Talata, muna tafa da shirin himma ba ta garago. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku, duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Tare da sallama. Adadin 'yan gudun hijira da suka tsallakawa zuwa ƙasar Hungary ba bisa ƙa'ida ba ya ragu ainihin daga ranar Talata ta wuce, yayin da wasu kuma suka tsallaka zuwa ƙasar Croatia daga Serbia. Gwamnatin ƙasar Hungary ta faɗa yau Laraba cewa 'yan gudun hijira 366 ne kawai waɗanda aka kama suke ƙoƙarin tsallaka zuwa ƙasar Hungary ba bisa ƙa'ida ba. Mahukuntan ƙasar suka ce kame waɗannan mutanen a ranar farko da dokar ƙasar ta shiga ba bisa ƙa'ida ba ya fara aiki. 'Yan sanda suka ce a ranar Litinin ko 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 9,380 ne suka tsallaka zuwa ƙasar ta Hungary. Sai dai kuma ga bisa dukkan alamu, al'amuran na 'yan gudun hijira ya karkata zuwa kudanci, domin ko an gano da yawansu suna ƙoƙarin shiga Croatia daga Serbia a jiya Talata. Haka kuma an ga bus ta dumfari garin Preševo da ke cikin Serbia ɗin. Ministan cikin gida na Croatia, Ranko Ostojic, ya faɗa a gidan talabijin cewa ƙasar ta Croatia ta shirya da ta karɓi 'yan gudun hijirar, kana za ta samar da shirin gaggawa idan har buƙatar hakan ta taso.
Shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya ce ba laifin kowa bane da ake samun kwararan 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen Turai, illa su kansu shugabannin ƙasashen Turan, domin ko tun farko suke marawa ayyukan ta'addanci baya, wanda yake shine ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka haifar da rikicin ƙasar, wato Syria. Shi dai wannan rikici na ƙasar Syria, wanda da farko ya samu asali a cikin watan Maris na shekarar 2011, ya fara ne kamar zanga-zangar rumana, amma cikin ɗan lokaci ƙanƙani sai ya rikide ya koma yaƙin basasa tsakanin jam'iyyun siyasar ƙasar, wanda ya tilasta wato rabin 'yan ƙasar tsallakewa zuwa wata ƙasa. Ba mamaki wannan ya sa Assad yake faɗa a cikin wata hira da yayi da wato ya faɗa a cikin wata hira da yayi da wani gidan talabijin na ƙasar Rasha, yake cewa wato ɗabi'an gwamnatin ya sa wato dalilin wannan rikici ya addabi ƙasar ta Syria, wanda har ya sa mutane ke ta tserewa, ko kuma rikicin ya faro ne kamar zanga-zangar lumana. Ya ce wannan kalaman na shugabannin ƙasashen Turai shine farfagandan da suke yadawa alhali kuwa su ne umul aba'isin abubuwan da ke faruwa a ƙasar da kuma matsalar da ake samu na 'yan gudun hijirar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Kenya ta soki lamirin rundunar 'yan sandan ƙasar ta take haƙƙin bil'adama musamman akan abin da ya shafi kashe mutane da tursasa musu duk da kokarin da ƙasar ke yi na ganin ta yaƙi ta'addanci. Hukumar ta faɗa a cikin wani rahoton ta jiya Talata cewa take haƙƙin bil'adama sai ƙara yaduwa yake yi sannan a hankali kuma cikin tsari na musamman. Masu binciken wannan tabi'ar na hukumar suka ce an ba su bayanai da yawan gaske na yadda 'yan sanda ke yawan kai mutane ba li ba la kuma su cusa cikin gidan yari har na tsawon sa'o'i da yawa, wasu ma har sai sun share kwanaki a cikin ɗan ƙanƙanin wurin da bai dace a ce an cusa mutane ba. Har wa yau akwai zargin cewa akwai mutane da aka tursa samuwa ta hanyar bugu ko kuma kwara musu ruwa mai ɗan karan sanyi, wasu ko a cinna musu wayan lantarki yayin da wasu ko a rataye su. Rahoton ya ce 'yan ƙabilar Somali da Musulmai su ne suka fi fuskantar wannan hukubar. Wannan ne ya sa 'yan uwan da ke neman 'yan uwansu da suka ɓace ba su faye samun wadataccen bayanai ba daga mahukuntan ƙasar akan yadda za su kai ga sanin halin da 'yan uwan nasu suke ciki.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, madalla, bari mu fara yada zango a ƙasar Kamaru, inda sojojin ƙasashen yankin tsakiyar Afirka ke taro a birnin Yaounde don shirya ma duk wata yiwuwar wanzuwar Boko Haram da sauran batutuwan tsaro. Danda Mamadu, gare ka.
Taro na 16 na kwamitin shugabannin 'yan sanda da ke gudana a birnin Yaounde tun ranar Litinin nan da ya haɗa ƙasashen Afirka ta tsakiya baki ɗaya da Congo, Gabon, Chad, Jamhuriyar Afirka ta tsakiya, Kamaru, Congo Democratic, Guinea Equatorial da Sao Tome et Principe. Sannan da masu sada zartarwar dokoki na ƙasashen Chad, Gabon da Faransa suke wannan tattaunawan. Wannan taron yana ba su damar tattaunawa ne kan harkar tsaro kan iyakoki na ƙasashen tare da duba irin abubuwan da aka yi a baya. Cikin irin abubuwan da aka fahimta, akwai shigo da magunguna waɗanda ba na ƙwarai ba ne, da shigo da makamai da harsashai waɗanda suke ba da daman kafuwar ƙungiyoyin tawaye da 'yan bindiga, in ji wani mai halartar wannan taron. Bayan waɗannan matsalolin, ƙasashen na Afirka da tsakiya suna fuskantar yaƙi da 'yan ta'adda da wasu miyagun, ciki da 'yan fashi da makami da barayin shanu da 'yan Boko Haram da masu ƙungilar sassa na 'yan Adam da sauransu. Ƙasar Congo Democratic, alal misali, tana fama da 'yan tawayen sannan kuma da fashi cikin birane waɗanda ake ganin idan ba da haɗin kan jama'a ba, ba za a samu shawo kansu ba. Kafin kammalar taron dai, ana ganin za a iya shimfiɗa sabbin hanyoyin da za su taimaka ga cimma burin ganin an tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasashen na Afirka ta tsakiya. Mamadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka, Jamhuriyar Kamaru.
Wannan haka yake, a kuma gaida Danda. Sai kuma Abujan, Najeriya, inda wakilinmu a fadar shugaban ƙasar Umar Faruk Musa ya aiko da rahoton cewa fadar ta shugaban ƙasa ta musanta rahotannin da ke cewa shugaba Buhari ya ce an fara tattaunawa da 'yan Boko Haram.
Sabanin rahotannin da suka gabata a kafofin watsa labarai daban-daban na Najeriya, wai gwamnatin Muhammadu Buhari ta fara sulhu tsakaninta da 'yan kungiyar nan na Boko Haram domin kubutar da 'yan matan Chibok din nan da kuma yin sulhu mai dorewa tsakanin kungiyar da gwamnatin Najeriya. Kakakin shugaban kasar Malam Garba Shehu, wanda ke Faransa a tawagar wannan ziyarar, ya bayyana mu a fira da nai da shi cewa a zahiri ba haka labarin yake ba.
Wato shi rahoton nan da aka bubbuga, ina ganin akwai ɗan ƙarin gishiri fa a cikin da gaskiya. Tun da duk muna zaune aka yi wannan magana, na fi in tabbatarwa masu saurare cewa shugaban Muhammadu Buhari bai faɗi wani abu sabo a kan abin da yake ta faɗa a gaskiya ba. Wannan ko shi ne, na farko dai sai akwai 'yan Najeriya masu kishin ƙasa waɗanda suke 'yan Boko Haram sun tuntuɓe su, suna son a fara da su da gwamnati don suna so su miƙa wuya a kuma samu a zauna akan teburi a yi maslaha. Matsayin gwamnati akan wannan magana shi ne, da an yi kurakure da yawa a baya akan irin wannan kafin a ce za a zauna da mutum da su akan teburi shin su ɗinan suka ce sun shugabannin Boko Haram ne gaskiya ne shugabannin su ne a tattance a ji shin meye matsayinsu shugabancin da suka karɓa kana da magoyan bayan mabiyansu sannan maganan ƴan mata da ake yi na Chibok da aka kace suna da su a hannunsu akwai shaidar cewa lallai suna da su a hannunsu to abinda shugaba Muhammadu Buhari ke faɗa a wannan tantancewa ake kokari a yi ba a kai lokacin da za a ce gwamnatin Najeriya ta zauna da su akan teburi kai tsaye fuska da fuska suna tattaunawa ba.
To yanzu kana nufin da cewa idan an samu tabbacin shugabannin kungiyar ƴan Boko Haram ne kuma aka samu tabbacin cewa ƴan kungiyar nan suna rike da waɗannan ƴan matar ba wai an kashe su kamar soki burutsu ne ake yi ba gwamnatin Najeriya za ta zauna ta yi sulhu da su?
A wannan ko jayayya babu ko jayayya babu ya faɗa a zauna a tattauna da su su kawo bukatunsu a gani idan abu ne da za a iya gaya musu. Har ya yi maganin cewa ana iya yin sulhu ana iya yin wato afuwa ga magoya bayansu don su a 'yan Najeriya ne kuma su zo su shiga cikin 'yan uwansu a zauna tare da su lafiya saboda haka wannan abu ba abin da ya canza akan abin da aka faɗa a baya.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a yau dai ne ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai dawo Najeriya bayan kammala wannan ziyarar ta kwanaki uku da aka yi tsakanin Najeriya da ƙasar Faransa. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya.
To a gaida Umar akan wannan batu na fa'ida ko rashin fa'idar tattaunawa da ƴan Boko Haram za ku kira wayarmu a shirinmu na dare ku bayyana ra'ayoyinku. To yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin tsarin demokaraɗiyya. Don haka na tuntuɓi wani ɗan siyasa kuma ɗan jarida da ke ziyara a nan Amurka tsohon daraktan yaɗa labarai na tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna Malam Ahmad Maiyaki kan wannan rana sai ya fara da cewa.
To ranar demokaraɗiyya wato rana ne da dukkan duniya ke farin ciki saboda rana ne da ke ba wa dukkan al'ummomin duniya na ƙasashen duniya na mahimmancin wato zaɓen abin da mutane ke so bayyana ra'ayinsu da kuma tabbatar da cewa gwamnati ana tafiyar da ita ne bisa ra'ayin jama'a. Idan misali an zaɓe ka a wannan karo baka aikata abin da jama'a suke so ba, shi demokaraɗiyya yana ba da damar da jama'a lokacin zaɓe ya yi su zaɓa abin da suke so. Saboda haka wannan rana ne mai mahimmanci a duniya. Kowa ya san cewa demokaraɗiyya shi ne tsarin mulki da ya fi kowane tsarin mulki a duniya.
Yawa to Malam Ahmed, ina son a matsayinka na ɗan jarida kuma ɗan siyasa har ila yau kuma gashi kana Amurka inda nan ne ake ganin tushen demokaradiyya. Muna son ka kwatanta mana irin demokaradiyyar da kaga ake yi a nan ƙasar da kuma wacce ake yi a ƙasar ka Najeriya da ma Afirka.
To Malam Ibrahim, abu ne mai wahala ka kwatanta irin demokaradiyyar da ake a nan ƙasar Amurka da irin demokaradiyyar da ake a ƙasashen da suke tasowa kamar Najeriya da kuma ƙasashen Afirka. Saboda na farko ka san dai ƙasar Amurka ita ce tushen demokaraɗiyya a duk duniya gabaki ɗaya. An daɗe ana wannan mulki. A Najeriya an samu giɓi a inda sojoji suka shigo a lokuta daban-daban suka yi katsalandan cikin tsarin mulki. Banda yanzu da aka samu kusan shekara 16 kusan zuwa 17 a Najeriya ba za a iya cewa demokaraɗiyya ya daɗe ba. Amma alhamdulillahi a nan Amurka abinda na gani kamar yanzu irin shirin zaɓe da ake yi na ƙasa za ka ga inda kowane ɗan takara na jam'iyyar Republican da Democrat suna ta ƙoƙarin fafatawa ana ta ƙoƙarin tsaye da ɗan takara. Ko daga wannan tsarin za ka ga tsaftataccen tsari ne ba a wani abu da zai kawo batun addini ko bambance-bambance. Ana duba menene mutum zai yi ga amma ƙasashenmu na Afirka kamar Najeriya wanda ba a daɗe da yin zaɓe na ƙasa ba za ka ga har yanzu batun addini yana tasiri, har yanzu batun ƙabilanci yana tasiri, har yanzu batu na ba wai cancanta ba yana tasiri. Sai wani zai iya laɓewa a ƙarƙashin wani abu kaga ya ci zaɓe. A wannan Amurka ba haka ba ne. Na san Najeriya abin yana ƙara inganta kuma na tabbata nan gaba demokaradiyya zai kara samun karkuwa a Najeriya da ma kasashen Afirka. Amma lallai siyasa da demokaradiyya da ke nan ƙasar Amurka a wannan ziyara da na kawo ya nuna lallai Amurka ita ce jagorar demokaradiyya a duniya bisa tsari da ake yi na ba da ƴanci ga ƴan ƙasa wurin tabbatar da cewa an zaɓa abin da ake so, kuma komai da ake yi ana yin shi cikin faifai ne, ana yin shi cikin fili, babu wani abu da yake a sarƙaƙe.
Yawa to Malam Ahmed, a matsayinka kuma na matashi, kaga yadda matasa ke tasiri a siyasar Amurka, har ake kula da muradunsu kuma ba a wasa da duk wani abu da suke so. Shin ya zaka kwatanta yadda abin yake a Najeriya? Ana mutunta muradun matasa a Najeriya?
To, kamar yadda na ce Malam Ibrahim, a Najeriya yanzu ne ma abin yake kafuwa, saboda a shekarun baya akwai batu na mukami da aka keɓe domin matasa a jam'iyyu, ko da jam'iyya suna da shugaban matasa a ƙasa da kuma matakai daban-daban. A da daɗewa ba an samu wata daga cikin jam'iyyoyin da ke Najeriya shugaban matasanta ya zama wani mutum dattijo, wanda ya kusan haura shekaru 60. To kaga ba a kulawa da batun matasa, haka a kowanne ba wai ya tsaya kan wata jam'iyya bane, dukkan jam'iyyun zaka ga ba a kulawa da muradu da kuma abin da matasa ke so.
Malam Ahmad Mayaki kan ranar demokaradiyya. To kamar yadda aka ji a kafafen yaɗa labarai, kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta yi watsi a hukumance da rahoton taron ƙasa da aka yi kwanan nan ƙarƙashin gwamnatin da ta shuɗe. Don haka na tuntuɓi wani jigon ƙungiyar, Farfesa Ango Abdullahi, don jin dalili sai ya ce.
Haka ne wannan Broda Elders Honor, mun watsi da wannan report.
To ranka ɗe, me yasa kuka yi watsi da wannan rahoto mai muhimmanci?
Domin ba rahoton wanda suka rubuta shi ba wakilai Najeriya ba ne.
To dai lokacin da ake taron, mai isa baku ce baku amince da wannan taro ba?
Mun faɗa ba iyaka cewa wannan taro na Jonathan ne shi na ɗaukilan da suka je, kuma ƴan taron ƙasa ne wanda suke neman duba tsarin mulkin ƙasa, wanda muka saba yi kowanne ciki sai an bayan mutanen sun zaɓi wakilan da za su je su wakilce su a taron. Ni an yi da ni wannan so uku. Duk wanda aka yi constitutional conferences na je so uku, 87, 94, 2005, duk ba wanda ba sai da aka yi zaɓe a mazaɓata na zama wakili ba. Saboda haka wannan mutane da aka tara ba wakilan Najeriya ba ne na gaskiya, wakilan Jonathan ne su je su rubuta abin da yake so, shi kenan.
To amma daga cikinsu ai akwai dattawa daga arewacin Najeriya?
To dama cewa aka yi ba mutanen arewa, amma mu matsayinmu na Northern Elders Forum shi ne ba mu yadda da taron ba. A Northern Elders Forum dama ka san akwai ƴan kuciku ba mu a ciki, ko kafi ne sani haka, kai ɗan jarida ne.
To ko za ka gaya mana wato takamaiman sassan da ba ku amince ba da su da ke
cikin taron ne? Gaba ɗaya ba mu yadda da shi ba, domin ba a tsara shi irin yadda zai zama taron ƙasa ba. Gaba ɗaya shi ne muka ce, ai dalilin da muka yi watsi da duk, ai ba za a ce kila akwai waɗansu abubuwa da aka shawarta kamar na kirki ba, amma da yake taron bai da tushe, shi yasa muka ce duk abin a watsi da shi gaba ɗaya.
To ba ku ganin wasu za su ce ɓangaranci ne kuka yi?
Kwarai da gaske, ai ɓangarancin aka yi taron ma ɓangaranci ne.
Kenan Profesa, ba a yi daidai ba kuma sai ba ku yi daidai ba?
Bene?
Ba a yi daidai ba kuma sai kuka yanke shawaran cewa ba za ku yi daidai ba da yake ba.
Ya ba su wa fara ba daidai ba. Mun ce ga taron nan in ma za a yi shi ga yadda za a yi shi, aka kiji ko kwamitin da ya nada suka kewa su ji ra'ayin mutane. Rahotonsu na farko ya nuna cewa mutanen ƙasa sun ce in za a yi taro a tabbatar da taro ne na zaɓaɓɓun mutane, kuma mutanen sassan ƙasar nan za su zaɓo su. Ai bai yi haka ba. To saboda haka ya zauna da wanda suka cusa mishi ra'ayin a yi taron a zaɓo mutane wanda za su je su rubuta abin da suke so.
To shikenan Profesa, ina mafita dangane da abubuwan da aka zayyana a matsayin suke kawo matsala a Najeriya da aka yi niyyar koko aka warware?
A wannan kuma za a sami wani lokaci wanda mutanen Najeriya za su yarda da tsarin da zai zama za a tura wakilansu na gaskiya su je su duduba al'amuran da suka dami Najeriya. Wannan shi ne kaɗai mafita.
Saleh. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan laraba. Baƙonmu na wannan mako sunan shi Michael Ojo, dan asalin jihar Kogin Najeriya ne, kuma mawaki ne a nan Amurka. Amma bazan ga muku komai da komai ba, gashin zamu ji daga bakin shi.
My name is Michael Ojo. Popularly known as Michael Word. I'm originally Nigerian.
Suna na Michael Ojo, amma an fi sani na da Michael Word. Ni dan asalin Najeriya ne, daga jihar Kogi nake. Ni mawaki ne sannan kuma producer ne.
Michael, me kake a nan Amurka?
Well, if you had asked me that question last year, I would have said I'm just
Nazo Amurka ne domin yin waka da kuma kasuwanci. A takeice nazo ne neman dan bunƙasa rayuwata. Duba yanzu ka gani, ni kadai nazo, amma yanzu ina da yaro daya da iyali. Ai abubuwa sun canza.
To ganin cewa kai mawaki ne, yaya ka samu harkokin waki-waki a nan kasar zuwan ka daga Najeriya?
Well, you know, as is the case with most
kasar Amurka waje ne dole sai kana da baiwa idan kana so ka shiga harkoki kamar na waki-waki da kadakadi. Mutane da yawa suna zuwa kasar nan domin amfani da irin basira da fasaha da suke da shi. To a matsayina na dan Najeriya, ba zan ce maka da sauki ba, saboda a shekara ta 2012 ne nazo kasar, sannan na samu kalubale iri-iri. Wasu masu nasaba da hada kida, wasu kuma na contragine, wasu abubuwan mun dauka suna da sauki, ashe sai an ci kwakwa.
To waki-waki irin na Amurka kake hadawa ko kuma na ƴan Najeriya, wani iri?
Ba za a iya cewa ga irin waƙoƙi na ba, amma sanda nake Najeriya, na hada waƙoƙi saboda ƴan Najeriya. Lokacin da na zauna a London, na hadawa Burtaniyawa waƙoƙi, haka zalika a nan Amurka, irin waƙoƙin nan nake hadawa. A takaice ni mawaki ne, kuma soyayyar da nake wa waƙe-waƙe abu ne da ba shi da gida, ba shi da
waje. As long as it's good music.
To ku za ka dan kunna mana dan kadan daga cikin waka kamar dan ji?
Absolutely.
Me zai hana? Sunan wannan waka In My Room ta kwana biyu, amma ga tunan ku dan ji ta. It's going down now. All right.
Gaskiya babu shakka wannan kidan akwai dan shiga kadan. To yaya waƙoƙin sun yi suna?
Well, in Nigeria is popular, you know, like it's
a Najeriya waƙoƙi na sun danyi suna babu laifi. Ka san ba irin waƙoƙi ne da kowa yake so ba. Sai zabin mutane ne suke sha'awar su. Kuma da yake da turanci nake yi, ba kowa ne yake jin turancin ba. Yawancin waƙoƙin jama'a zaka ga hadin gambiza ne. Ana caku da turanci da wasu harsuna na daban. A Burtaniya ma ina da masoya, sannan a nan Amurka ma masu sha'awar waƙoƙi na da nake yi sun fara yawa. Kuma yanzu muna shirin bunƙasa harkokin sosai, yadda za su kunshi hotunan bidiyo da zuwa bukukuwa da ɗaurin aure da duk wani abu da za a buƙaci mawaƙi da masu kaɗe-kaɗe.
To Michael, a ƙarshe wacce shawara za ka bai wa matasa masu ƙoƙarin tasowa su ma su ga sun taɓa kaban arziki kamar da kake yi?
Abinda zan iya cewa shine mutum ya mayar da hankali. Wannan zamani ya zo da kalubale iri-iri, musamman abubuwan da za su iya lalatawa matasa rayuwa, kamar shaye-shaye ko tashi-tashin hankula ko rashin ilimi. Sannan kuma akwai abubuwan da suke gani ana yi a wasu ƙasashe da ke ba su sha'awa, kuma ba lalle bane abubuwan arziki ne. Kaga dai ni ba babba bane, kuma na wuce mizanin matashi, saboda haka babu abin da ban sani ba. A takaice, a mayar da hankali, a san cewa abin da zaka cimma gobe tun yau ake farawa, saboda haka a shirya wa rayuwa yadda ya kamata.
That would just be my advice, to make the right decisions regardless of how much fun you think you're missing out on.
To madalla Michael, mun gode sosai da hira da kai da mu.
You're welcome, thanks for the opportunity.
Ma na gode. Madalla.
Jama'a, abinda muka tanda kenan baki daya wannan mako, sai wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuciya. Assalamu alaikum, sai anjima.
To an saurari shirin Himma ba ta garago kenan na Bello Habib Galadanci. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Ina Allah wadai da harin da wasu ƴan ta'adda suka kai a karamar hukumar Mongo ta jihar Plateau. Hakika wannan abun Allah wadai ne. Da ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci da ƴan ta'adda amin. Sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki a Bauchin Tarayyar Najeriya. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga da Nasiru Uban Shahada wanda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika shugaban rundunar sojin ƙasa ta Najeriya Tukur Buratai ya cancanci a yaba masa ganin yadda rundunoninsa ke ci gaba da samun nasarori akan Boko Haram. Uwa uba kuma shi da kanshi yana halattar fagen daga da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin da suka dabe mu ƙasar mu Najeriya amin. Shi ma Kabiru Jan Yakwari Sokoton Najeriya cewa Allah ya kawo mana ƙarshen ƴan Boko Haram a ƙasar mu Najeriya. Sai kuma sakon Hadiza matar mai kayan miya Oja Kwatas Gombe wanda ya ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi taka tsantsan wajen karɓar ƴan ƙungiyar Boko Haram da suke miƙa kansu wajen jami'an tsaron Najeriya. Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna da war Allah ya dawo mana da shugaban ƙasar mu na Najeriya Muhammadu Buhari tare da tawagar sa gida lafiya a ziyarar aiki ta kwana uku da suka kai ƙasar Faransa. Sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. Ya Allah ka ƙarawa dakarun Najeriya ƙarfin gwiwar murƙushe ƙungiyar Boko Haram a nahiyar mu ta Afirka baki daya. Sako daga Sanusi London Boy da Maturu. Shi kuma Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa cewa ya to masu madafin iko ta nahiyar mu ta Afirka sai ku yi kokarin kawar da jahilci tsakanin al'ummar ku ganin yadda nahiyar Afirka ke fama da matsalar jahilci fiye da kowace nahiya. Shi kuma Ciroma mai turare Sa'idawa Dumjiye jihar da Magaram Niger cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Salon jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana burge ni. Fatan mu dai Allah ya sa zaben da za a yi a kasar mu Niger mu samu shugaba irin sa amin. Allah ya sa tattaunawa tsakanin gwamnatin Buhari da kungiyar Boko Haram ya kawo ƙarshen sakin ƴan matan Chibok. Sako daga matar Kabiru Janya Kwari a Najeriya. Daga ƙarshe sai sakon Malama Safara'u Haƙilu Zamani Almajira Mulumfashi wanda ce to PDP fara rikicin da kuke yi a Najeriya to ku sani yanzu kuka fara.
To yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Adadin ƴan gudun hijira da suke tsallakawa zuwa ƙasar Hungary ba bisa ƙa'ida ba ya ragu ainun daga ranar Talata ta wuce, yayin da wasu kuma suka tsallaka zuwa ƙasar Croatia daga Serbia. Gwamnatin ƙasar Hungary ta faɗa yau Laraba cewa ƴan gudun hijira 366 ne kawai waɗanda aka kama suke ƙoƙarin tsallakawa ƙasar Hungary ba bisa ƙa'ida ba. Mahukuntan suka ce sun kame waɗannan mutanen ne a ranar farkon da dokar hana shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba ta fara aiki. ‘Yan sanda suka ce a ranar Litini ko ‘yan gudun hijira da yawansu ya kai 9,380 ne suka tsallaka zuwa ƙasar ta Hungary. Hukumar wasanni ta Olympic ta duniya ta bayyana ƙasashe hudu na Turai da su ne sunaye na ƙarshe da za a tantance wanda zai ɗauki bakuncin wannan gasar. Ƙasashen ko sun haɗa da Budapest, Hamburg, Rome da birnin Los Angeles na Amurka. Hukumar ta bayyana haka ne a daren jiya Talata domin ta sanar da sauran ƙasashen da ke neman ɗaukan ɗawainiyar wannan gasar. Shugaban hukumar ta Olympics Mr. Thomas Bach ya bayyana waɗannan ƙasashen da su ne ake ganin suna sahun gaba domin samar da muhalli mai inganci, sai dai ce a shekarar 2017 ne za a bayyana ƙasa guda tilo a cikin waɗannan hudun da za su ɗauki wannan bakuncin. Hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump zai kasance cikin jerin 'yan takara 11 da za su gwabza muhawara zagaye na biyu na 'yan takarar shugabancin Amurka wanda za a yi yau ɗin nan a dandalin a ɗakin karatun Ronald Reagan da ke kusa da Los Angeles. Trump, wanda mutum ne mai yawan kurinta kansa tare da ɓaro magana, shi ne kan gaba wajen jin ra'ayin jama'a. Ana sa ran abokan hamayya su sa da su goga da shi yau domin su ga sun ƙara haska tagomashinsu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakaci Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu da shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da ya tayani gabatarwa da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Daniel Brown da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, ku huta lafiya, sai kuma anjima.